Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. Mako ɗaya kenan yau Litinin da faruwar kisan gillar da ake zargin 'yan awaren Biafra da aikatawa kan wasu 'yan asalin ƙasar Jamhuriyar Nijar mazamna garin Orogwe a jihar Imo a kudu maso gabashin Najeriya. Maharan dai sun harma mutane 13 dukansu 'yan jihar Madarunha da ke yankin maraɗin ƙasar Jamhuriyar Nijar. Daga ciki suka kashe mutum 7 tare da raunata 6. Sannan kuma suka sare kan ɗaya daga cikin mutane 7 da suka kashe suka yi gaba da shi. To da farko ga ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya akan abin da ya faru da 'yan Nijar ɗin a jihar Imo.
Sunana Ta'iba. Gaskiya dai hakan dai ba kyau. Hakan ba daɗi, zaman lafiya dai ya fi komai.
Sunana Ahmed Shaibu. A matsayina na ɗan Najeriya tsakanin da Nijar da Najeriya duka ɗaya muke, uwa ɗaya uba ɗaya muke, abin da ya faru ban ji daɗinsa ba. Kuma su ma a ko'ina akwai ƙabilar Ibo, akwai kuma ƙabilar Hausawa, duka ko'ina mun zama uwa ɗaya uba ɗaya. Kirana ga hukumar Najeriya da Nijar duka tsakaninmu, uwarmu ɗaya ubanmu ɗaya, kamata su higa tsakani su sasanta wannan al'amari domin kada irin wannan ta riƙa faruwa. In aka ce irin wannan tana faruwa, mu kanmu ba za mu ji daɗi ba. Shine makasudin duk gunda ka je neman arziki ka je, ku su ma da suka je can din su ma neman arziki suka je, kuma ba anda ba a cin arziki, ko ba haka bane?
Sunana Labaran Yusuf, ina zaune a garin Kano ne a Gama Brigade. Gaskiya ban ji daɗin al'amarin abin da ya faru ba. Ya kamata hukuma ta shiga cikin irin wannan al'amarin, wanda ba ma san abin nan da yake faruwa wallahi. Da Nijar da Najeriya ai duk ƙasa ɗaya ce, duk 'yan uwa ne. Mu za mu shiga Nijar mu mu'amalarmu, su ma za su shigo mu mu'amalarmu lafiya lafiya, kuma muke zaune. Ba wani abin da zai shiga tsakaninmu da su, bai kamata a ce hakan tana faruwa ba gaskiya.
Sunana Kamal Hassan, mazaunin Kano ne ni. Gaskiya ban ji daɗin abin da yake faruwa ba, sakamakon idan aka ce ana irin wannan kaga abin babu daɗi. Sannan a Nijar ma kuma akwai inyamurai. Ya kamata a ce gwamnati ta ɗau mataki akan abin da yake faruwa, saboda dangantakar da take tsakanin Nijar da Najeriya ba ƙarama bace ba. Saboda bayan kusantar juna da suke tsakanin iyaka da iyaka, sannan kuma jini ma ya haɗa, ya kamata a ce dai gwamnati ta duba ta lalubo waɗannan mutane waɗanda suka aikata wannan abin.
Domin jin inda aka kwana da kuma halin da ake ciki yanzu, mako ɗaya bayan kisan gillar da aka yi ma 'yan Nijar a jihar Imo, na tuntuɓi shugaban duka 'yan ƙasar Jamhuriyar Nijar mazamna ƙasar Najeriya wanda yake nan Abuja da zama.
Sunana Alhaji Abubakar Khalid, shugaban 'yan Nijar mazauna Najeriya a ƙarƙashin Okunse High Council of Nigerian Abroad. Na farko dai abun takanci ne, domin mu 'yan Nijar masu son zaman lafiya ne duk inda muke. Ba mu da wani hayaniya ko wani ƙarshen wata, Asabar ko Lahadi na ƙarshen wata zaman mintin muke a ƙasar nan duk gaba ɗaya jihohin Najeriya har da lokacin gwamnonin, domin kawai a zauna lafiya, a kwana lafiya, a tashi lafiya. To sai gashi muka waye gari, aka zo wajen yaran nan da suke zaune, aka zauna da su da uniform ɗin soja, aka zauna aka yi hirar da su, sai da aka ɗauki hankalinsu tukuna sai suka tashi aka bune mota. To abin haushin babban shi ne a gwamnatin Najeriya ma ba abin wata taimakon da zai yi wa game da wannan abu. Kuma a ta Nijar ma an muka kai kukanmu, ba abin da za a saurare mu, saboda irin wannan an shayin ta ya fi sau 10, daga mutum 5, mutum 4, mutum 3, mutum 2. Ina ga mai muka baki lissafi, wallahi abin sai ya baki mamaki. To shekara na 46 a Najeriya, abin da nake gani tsakaninmu da Najeriya akwai gyara sosai a hukumance. Yau in ka taɓa ɗan Najeriya a Nijar sai ka sha wahala, amma in ɗan Najeriya ya taɓa mu a nan muka Nijar, za a gani kamar wasa muke, ƙarya muke, ba wani ba gaskiya ba ne. Saboda har yanzu irin wannan rapoto ɗaya ya kai 10 muna tura musu, babu magana ko ɗaya, ko an sa gwaya ɗaya, ba delegation da aka turo su zo Abuja a neme mu, mu zamna da ambasada da mutanen, mu gaya musu ga dalla-dalla, ga abin da, ga inda abin ya faru, ga shaida, ga komi. Har yanzu ba yi ba.
Amma kamar na ga shugaba Muhammadu Buhari ya hito ya yi magana akan wannan abun, ban san ko kuna da labari ba.
Muna bin abun, muna bin kadin abun. Ai ba magana shi magana da abin da ake so ga magana Limatul Imam. Idan mutum ya yi laihi an san wanda an danda aka yi laihin a ɗauki mataki akan wannan magana za a yi magana yau ba za a saurara ba. Ai shi Muhammadu Buhari ya nuna takaici ne abin da ya faru ko? Gwamnatin Niger shi ne ya kamata shi ma ya kira Muhammadu Buhari akan abin da ya faru. Kuma ko kuma gwamnati ya tada delegation daga Niger su zo a nan Abuja akan wannan rai bakwai ba wasa bane fa Halima. Rai bakwai rai daidai hakuna bakwai. Yanzu waɗannan misali masu mata daidai da yara uku kuma tun da suka yi hasara yanzu rayuwarsu kuma su ne masu abin da suke ci. Kansu ban kasa na jai magana gwamnatin Niger ne ya kamata ya tada delegation su zo sami ambassador da mu. An ana so ha a je wurin da aka yi abu su gani. Abin da ya kamata kenan ai. Ba na ai gwamnatin Najeriya ƙasarsa aka yi kuma bai gi daɗi ba amma da kashin shi ya yi da gwamnatin Niger ne zai fara tada delegation. Yau Landi sati dai kenan. Inda Turai ne aka kashe mutum bakwai nan a Imo State. Azumna lafiya ne Halima. Ai ɗan adam ne. Ko da kai talakai talauci ya dame ka ba ka da alheri ba ka da shi wanda ya dinda shi in yamma da ke yau gobe yamma da ke ma ka rama mana. In ka rama zai san cewa kana da niyya gobe za ka gyara halinka. Zai gyara halinsa. Muna cikin matsala fa. So abin ne namu ne dai akwai wani gyara ya kamata hukumomin Nijar sun su gyara su ba da haƙƙin 'yan ƙasarsu da ke ƙasashen waje.
Kana da wani saƙo zuwa ga 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar mazauna Najeriya musamman irin yankunan da ake samun waɗannan kashe-kashe.
Na farko Halimatu na gode Allah ta kama ki da alheri. Duk waɗanda suke da ƙananan sana'a don Allah don annabi su yi hankuri su dawo su canza wuri. Su canza wuri abun in bai zama tilas ba gare ka to ya kamata ka canza wuri wayanda suke da kananan sana'a da suke shiga lungu-lungu saboda lungu-lungu ake yawan kashe su to mai yin masu irin wannan kananan sana'o'i dan Allah dan annabi su yi hankuri ko su dawo biranen ko kuma su canza bangare su zo wata ƙasa ko su koma ƙasar Yoruba ko su dawo nan arewan ni abinda nake kira da nake su gare su kenan duk wanda bai ya zama dole bane da sana'ansa yana da ƙarfi ko yana cikin inda yake da tsaro bane to da Allah ya yi hankuri saboda yawan an kashe ka an kashe banza don ba mai magana akan ka ba mai biyan kadiya to gara ko kafin abun ya zo kai ma ka canza wurin zama.
Sannan kuma na nemi shugaban 'yan Nijar mazauna jihar Imo inda aka aikata kisan gillar shi ma na tattauna da shi.
Sunana dai Ibrahim Abdulkadir Dangali. Kuma ni ne shugaban 'yan Nijar baki ɗaya na jihar Imo State, reshen jihar Imo State a ƙarƙashin tutar Ogunsai.
Me za ka iya gaya mana game da musabbabin wannan kisa da aka yi wa 'yan Nijar kamar me yasa aka kashe su?
Wallahi babu dalili. Wannan kisa da aka yi kawai an yi shi ne ma shi kisan gilla ba dalili na ba zata kuma su ma kankansu su ɗauki tsoro annan mutanen za su iya cutar da su ba. Saboda mutanen nan da suka zo suka same su a misalin karfe 9:30 sun same su a cikin gidajen da suke zaune ne gida guda biyu ne kusa da kusa suke sun zo sun same su suna zaune har sun ɗora abincinsu sun yi na shayi har suna ce musu ma ga shayi kusha lokacin suka suna aboki suna wasa kamar wasa suka ce su daga wani wuri daga wani obinzi aka turo sun zo za su kama wani ɓarawo ne a nan cikin anguwan nan to kaga yaran dole sai suka saki jiki da su. To kawai sun tashi za su fita kawai suka wayo su koma da suka samu su wuta a Hausa a wani Hausa kawai suka bi su kawai suka ta harbi mutum 13 ne. Allah tsallakar da guda 6 guda 7 su suka kwanta dama. Sannan kuma 'yan jihar Maradi ne a Madarumfa a wani ƙauye da aka ce ma Gabe su duka 'yan wannan ƙauyen ne.
Daga lokacin da wannan al'amari ya faru ya zuwa yanzu shin ko hukumomin jihar Imo sun tuntube ku da bayanai da wasu maganganu haka kun ji daga gare su?
To gaskiya halin yanzu ba wani magana daga bangaren gwamnati ba mu taba ji wani magana daga bangaren gwamnati ba har yanzu gaskiya kun babu wanda ya same mu ce muna ga abin da gwamnati ta ce a gaya muku har yanzu ba mu samu wannan zancen ba gaskiya daga kowa ko kuma daga hukuma. Amma su 'yan ƙauyen sarkin Erogwe shekaran jiya ya tura ƙarabansa da suka zo gidan sarkin Hausawa nan aka kira mu suka nuna alhalin abin da ya faru sun nuna sun ƙauyen su ƙauye ne mai zaman lafiya ba su da damuwa da kowa kuma wannan abin ya zo musu ne su ma kankansu ba su san da zuwan shi ba. To su ne kaɗai wanda muka san cewar sun zo sun yi mana ta'aziyya kuma haɗu da su a wurin mun zauna mun tattauna da su.
To yanzu haka a cikin wani hali kuke ganin waɗannan mutane za su iya dawowa kowane lokaci?
Ai sun ma dawo Allah na ya tsare saboda dole ne ai ba mu magana sakin jiki saboda yanzu kowa da kowa ya riga ya kama jikin sa kuma muna cikin abin nan saboda wannan mutanen bayan wannan abin da sun kai ga wannan da wannan mutanen suka zo sun saki sun dawo unguwar suna neman Hausawa bayan sun kashe wadancan yaran sun saki dawowa gwamnati ta bi shigo cikin wannan al'amari tsakanin gwamnatin Niger Nigeria su shigo cikin wannan al'amari su saita wannan al'amarin saboda gaskiya fi su billahi abubuwan yana yawa kisan da ake muna yawa in kin lissafa nan barat Enugu da Abia State da nan musamman especially a nan Imo State yan Niger din da aka shi Allah daya san iyaka su suna da yawa kuma in mun dauki matakin mun bayar ko da mun dauki report mun bayar wajen yan sanda ko kuma wajen hukumar gwamnati sai ai bruce da wannan magana to kun ga ko wannan abin yana iya kawo mu mutane rashin hankali
Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta internet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahin aminiya.dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiyatrust ko a twitter.com/aminiyatrust. Haka kuma kuna iya lalubo shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast, Google Podcast, Buzzsprout, Spotify ko TuneIn Radio. Har wa yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta gidan rediyon Freedom Radio akan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Da rediyon Nas FM akan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da Unity FM Radio a Jos jihar Plateau akan mita 93.3 da kuma Badegi Radio a Minna jihar Neja akan mita 90.1. To idan aka bar irin waɗannan kashe-kashe suka ci gaba da wanzuwa me zai faru? Shin akwai abin da za su iya haihuwa ko wani tabo ga kyakkyawar alaƙar da ke tsakanin Najeriya da Niger? Abokin aiki na Muhammad Awal Suleiman ya tattauna da masanin siyasa da hulɗar ƙasa da ƙasa.
Sunana Malam Ridwan Umar Mas'ud daga Jami'ar Politika Science of Ahmadu Bello University Nigeria.
A matsayinka na wanda ka san alaƙar ƙasa da ƙasa, wani irin tasiri wannan kashe-kashe zai yi ga mu'amala da kuma alaƙar da ke tsakanin Najeriya da Niger?
Kwarai wannan abu da ya faru yana jan matsaloli kamar abin da ake cewa diplomatic spat tsakanin Najeriya da Niger. Shi diplomatic spat abu ne da ya dangana da gwamnatin Najeriya da gwamnatin Niger za su nemi su yanke mu'amala da juna saboda ba su gana da kai ba ko ba su samu jituwa da juna ba saboda wannan abin da ya faru. Amma kwanar nan ba sai lallai gwamnatin Najeriya ba yana iya faruwa tsakanin 'yan ƙasa da 'yan ƙasa, that is 'yan Najeriya da kuma 'yan Niger. Tunda 'yan Niger ake kashewa yanzu a South East Nigeria, 'yan Niger a can suna iya tunanin cewa to tunda mu ma ana kashe 'yan uwanmu a can, mu wanda ya sa ba mu kashe su a nan ba. So haka yana iya faruwa. To amma shi yasa gwamnati ta shiga ai ta san yadda za ta yi. Tunda wuri a tare wannan abu kamar yanzu ya zama wani abu kamar haka.
To sai dai nayi kokarin samun jakadan kasar Jamhuriyar Niger a nan Najeriya a latmu gaskiya domin mu tattauna da shi to amma jami'in ofishin jakadancin da ya amsa wayata ya shaida min cewa jakadan baya nan yayi tahiya kuma shine yahi dacewa da amsa tambayoyin mu akan wannan batu na kisan gillar da aka yi ma 'yan kasar Niger a jihar Imo To shi ma shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana bacin ran shigami da rashin jin daɗin abin da ya faru da 'yan Niger din a jihar Imo ga Muhammad Awal Suleiman da hassarar sanarwar da shugaban na Najeriya ya gabatar.
A ranar Asabar din da ta gabata ne shugaba Muhammadu Buhari ya yi tar da kisan gillar mutanen Niger 7 da 'yan sanda 4 a jihar Imo. Ta wata takarda da mai magana da yawunsa Malam Garba Shehu ya sanya wa hannu. Shugaban kasan ya lashe takobin daukar duk wani mataki domin ganin an gaggauta binciko waɗanda suka yi wannan danyen aiki. An kuma gurfanar da su a gaban kuliya domin hukunta su. Shugaban ya buƙaci ƙungiyoyin addinai da unguwanni da su ci gaba da jan hankalin al'umma wurin gujewa kashe-kashe. Ya kuma bayyana gwamnatinsa a matsayin gwamnatin da ke da cikakken muradin wanzar da zaman lafiya a ƙasar baki ɗaya. Ya ƙara da yin Allah wadai da rahotannin kisa da ke fitowa daga ɓangarorin ƙasar nan baki ɗaya.
Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awal Suleiman da Bilkisu Ahmed da duka waɗanda aka ji muryoyinsu ni Halima Jimarau ke sallama da ku. Ku huta lahiya.